أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a wannan gidan radio mai albarka domin ci gaba a cikin karatunmu da muka saba na yau da gobe wasiyoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ga diya mata wanda wannan zai zamanto zama na 12 da izinin Allah yau muna 15 ga wata na Rabiul Awwal Hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa dayan watan 11 miladiya ta 2020 a ƴan uwa musulmi idan ba mu manta ba a sati da ya gabata a cikin jero abin da zai yaunana ma'aunin mutum a gobe kiyama kasancewa dukkan wasu umurni da ake amsa na ayi a aikata na bari a bari yana da alaka ne da ya za a wanye gobe kiyama lahiya to mun ji yanda ma'aunin yake skelin da za a auna mutum aiki a karan kanshi sannan ko mun ji kalan awon aikin sai an yi awo kala guda uku a sati da ya gabata mun ji abubuwa guda biyu a yau za mu ji na ukun su wanda shine na ƙarshe auna aikin mutum kenan za a auna aikin mutum a daidai lokacin da dan adam zai samu yaqinin cewa lalle tabbas babu wani kalan awu da ya kamata face sai da aka yi mishi a gobe kiyama saboda irin adalcin da Ubangiji subhanahu wataala yake da game da bayin shi daga cikin dalilan da suke nuna mana cewa lalle a gobe kiyama idan dan adam ya tahi za a auna aikin shi shi ma aikin a karan kanshi Ubangiji subhanahu wataala yana rikidar da shi ya koma wata wani abu daban wani halitta mai zaman kanshi hadisin al-Barra ibn Azib Allah ka yarda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yake ambata cewa a lokacin da aka kai dan adam aka binne a cikin kabarin shi bi mana wannan binne shi da za a yi bayan abin da za a zo a mishi na tambayoyi a mishi tambayoyi wane ne ubangijinka wane ne annabinka menene addininka da sauran tambayoyi makamantan waɗannan wanda za a maka za a muni za a miki wajibi ne mutum mai imani ya ga cewa ya aikata ayyuka a nan cikin rayuwar shi ta duniya ya kai ya kawo dan amsa waɗannan amsoshi dan amsa waɗannan tambayoyi idan dan adam ya bada amsa fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin su wani mai shela zai yi shela daga sama an sadaqa abdi akan cewa bawana yayi gaskiya bi mana bawan Allah yayi gaskiya tambayoyin da aka bashi lalle tambayoyi ne wanda ya bada amsan su gaba daya daka fafrushuhu min aljanna ku yi mishi shunhuda irin ta yan aljanna ku sa mishi kaya irin na yan aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku bude mishi kofa daga nan to tar cikin kabarin shi har zuwa gidan aljanna yana cikin wannan yanayi sai ya zamanto kamshin aljanna da irin abubuwan morewa na aljanna sun rika samu wannan bawan tun a cikin kabarin shi za a bude mishi kabarin shi iya ganin shi sannan kuma wayatihi rajulun hasanul wajhi wani mutum zai zo mishi mai huska kyakkyawa sannan kuma iya da tufahi masu kyau sannan kuma yana kamshi wannan mutumin idan ya zo ya same shi a cikin kabari sai ya ce mishi abshir billadhi yasurruka ina maka albishiri da abin da zai horanta maka rai hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan shine ranan da aka rika yi maka alƙawali cewa a aikata alheri a aikata alheri a aikata alheri to wannan saboda wannan ranan ne limithli hadha fa'iddu فيقول له سي wannan mutumin mai imani sai ya cewa wannan mutumin da yazo ya same shi mai kaya mai kyau mai turare mai kamshi sannan kuma mutun ne gashi na wanda yake yana da kyakkyawan fuska sai ya ce mishi man anta kai kuwaye kai kuwane ne sai ya ce mishi ana amaluka salih zai ce mishi ni ne aikinka na gari kenan aikin ne na gari Allah ya rikidar da shi ya kuma wannan mutumin mai kyawun huska mai kyawun tuhahi sannan kuma mutumin da yake yana kamshi kenan kaga aikin dan adam za a rikidar da shi ya kuma wani abu daban to wannan wani abu daban din da ya kuma shi ma wannan wani abu daban sai an auna shi a gobe kiyama dan haka wajibi ne mutum mai imani yayi kokari ya aikata ayyuka managarta dan ya ga cewa wannan ma'aunin nashi a gobe kiyama ya zaman to yayi yauni sannan magana ta biyu wanda suke nake nuni akan lalle ayyukan nan nagari ana rikida su su kuma abinda za a iya auna su hadisin Abu Huraira Allah ƙara yarda gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi fa innahu yasma'a khafqa ni'alihim hina yuwalluna mudbirin hina yuwalluna mudbirin lokacin da aka dora bawa a cikin kabarin shi aka ajje shi aka sashi yana jin karanta kalmar waɗanda suka binne shi lokacin da suka juya baya suna tahiya fa in kana mu'minan idan zama to mutumin nan mai imani ne kanatis salatu inda ra'sihi salla za ta zo daidai kanshi wa kana siyamu an yaminihi azumi ya zo daidai daman shi kaga ke ya rikidi ya kuma wani abu ya kuma aikin na kirki ya zama wata wani abu daban wanda za a iya daukan shi auna shi kuma makamancin wannan wa kanat az-zakatu an shimalihi sannan kuma zakka za ta zo daga hagun kin shi wa kana fi'lul khairati min as-sadaqati was-salati da ayyukan alherin da ya aikata na salloli ne sadakoki ne wane ne wal ma'ruf da dukkan wani abin da ya aikata na kyautatawa wal ihsanu ila an-nas da kyautatawa zuwa ga mutane da ya ta aikatawa a cikin rayuwar shi su kuma waɗannan za su zo inda rijilaihi wajen kafafuwan shi to wannan sallar take wajen kanshi za ta ce mishi da wannan abin da yake daman shi da na azumi da abin da yake kafahuwan shi na aikata ayyuka da ya aikata gabaɗaya na alheri waɗannan za su yi magana akan cewa mu ne ayyukanka na alheri to kaga wannan shi ma yana maka duniya akan cewa lalle ayyukan na alheri za a rikidar da su su koma wani abu na daban a wata riwaya daban Abu Darda Allah kadir da gare shi yake cewa yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min shay'in yudha'u fil mizani athqal min husnil khuluqi babu wani abin da za zuwa dora a saman mizani a gobe kiyama mafi kyawu sama da mafi yauni sama da halaye masu kyawu sai ce wa inna sahiba husnal khuluqi lalle mutum ma'abucin halaye masu kyau la yablughu bihi darajata sahiba as-sawmi was-salat wannan halin nashi bai kyau zai kai shi daraja matsayi ta ma'abucin azumi da sallah to kaga anan shi ma kenan halin mai kyau kaga ai aiki ne to wannan aikin shi ma yana ɗaya daga cikin abinda za a dora a gobe kiyama da haka ƴan uwa musulmi bi ikhtisar shadid lalle ayyukan alheri za a auna su ya zamanto su ma a karan kansu an auna su bayan an auna kai gangan jikinka a karan kanka sannan kuma bayan shi za a auna takardunka na aikin da ka aikata da aka rubuta takardun da aka rubuta maka aikinka na alheri sabanin shi su ma za a auna su kai ma za a auna ka kuma aikin ma na alheri za a maida shi wani abu daban wanda shi ma za a iya auna shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani doki da za a rika tarerayen dokin nan dan Allah ana mai imani da neman lada a wajen Allah da cewa idan wani al'amari ya zo na yin jihadi za a huta da wannan faci wannan doki shi ma sai ya zo a gobe kiyama an auna shi bi mana shi ma iya daga cikin ayyukan alherin da za a auna shi da haka akwai dalilai da yawa wanda suke mana nuni akan cewa lalle aikin alherinka za a auna shi a gobe kiyama aikin auna shi kai a auna ka takardun aikin a auna su Abu Umama Al-Bahili Allah ƙara yarda gare shi yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul qur'ana yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku karanta alqur'ani فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يتي زي زو قوبة قيامة شي قرآن النيانا ميتي تم أبو تنشي معنى ما سكران تاشي ما سكران تاشي دا تدبر أبن ديكم سا دا أيكة أيكين ديكي أي أمرني وانا تبس قوبة قيامة قرآن سياتي جيسو مزالا كتا اقرأ الزهراوين البقرة وسورة آل إمران وكانت الزهراوين إذا تي سورة البقرة دا سورة آل إمران فإنهما صبر سورة النصور الغدابي تأتيان يوم القيامة زاس زوغو بقيامة كأنهما كيكا تي سوكين قمامة تاني كما واني جرجيني غدابي أسرران سمانية أو غيايا تاني أو كأنهما فرقان من طير صواف وأن النصور الغدابي زاس زو تحاجان عن صاحبهما zasu rika jayayya mana zasu zo su zama to hujja game da duk mutumin da yake karanta su manzo Allah ce iqra'u suratul baqara ku karanta suratul baqara fa inna akhzaha baraka daukanta albaraka ne wa tarkiha barinta kuma hasra tabiwa ne da asara manzo Allah yake cewa wala tastati'uha albatala sannan kuma hallo ragu baya iya karanta su ragu baya iya karanta suratul baqara kaga nan ya kamata ki tambaye kanki suratul baqara kin nan ya labari yake akwai karatunta a tare da ke ko da kina kallo ne misali ko kuma a baki taba yin arba da ita ba to iya da kyau mutum musulmi namiji ne ko mace ya ga cewa ya karanci wannan sura saboda irin abin da manzon Allah ya ambata na cewa ba dukkan rago ba ya karanta su kenan an ba karanta ba tabbas automatically ne kana cikin wadancan ragogin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata العلامة الحافظ ابن كثير الله يرحمه أجريش كيتشوا يتي والمراد أن ثواب تلاوتهما يتي أبندا كينه دو أن حديثي وأبندا متنزي كارن تان اللادن دزي سامو وأن اللادن يصير يوم القيامة كذلك وأن اللادن نزير كدا يزما كمان وسو حدري كوكما كتشي وني وسو جرا جزء أسرار سمانية سو زمان توما مدوان ديك كارن تاسو أما سين سامن سيرة كوكما زاسو نيما مشي zasu ne mishi tsira a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine kala na ƙarshe na uku cewa kenan ga irin aikin da za a auna kenan za a auna aikin mutum za a auna shi a karan kanshi sannan kuma za a auna takardun aikin nashi a karan kansu to wannan kamar shin huda ce game da magana akan yaya zamu yauna na ma'aunin mu a gobe kiyama lalle yauna na ma'aunin na a gobe kiyama yana da alaka kai tsaye da wasu ayyuka waɗanda idan muka bada himma akan su to da izinin Allah subhanahu wataala wannan abu zai zamanto a matsayin abin da zai yauna na mana ma'aunin mu a gobe kiyama har mu zamanto daga cikin waɗanda za a ce musu a shiga gidan aljanna suna masu nutsuwa babu wani zancen tashin hankali tare da su babu zancen firgici tare da su ko tsoro ko na makamancin wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace aiki na harko dan uwa musulmi yar uwa musulma abu na farko da yake wajibi ga mutumin da yake so ma'aunin shi a gobe kiyama ya yaunana a wajen auna ayyuka dole a samu al-ikhlasu fil qawli wal amal a samu ikhlasi yi dan Allah a cikin maganganunka ko aikinka kasancewar wannan karatu ne wanda kai tsaye ana karkata shi zuwa ga mata dukkan abin da zaki aikata wajibi ne ya zamanto wannan aikin akwai ikhlasi yi dan Allah a cikin shi kuma abu nan harko mataki na harko zamantakewa da zaki tsakaninki da mijinki ya zamanto akwai ikhlasi akwai yi dan Allah da yawa daga cikin mata ba sa yin abin da ya kamata saboda ganin cewa ba ayi kaza ba ko an ƙi yin kaza ko kuma tunda kaza za a yi to ni ma kaza zan yi ke ki sa a ranki cewa ibadat zaman da kike ibada ce ga Allah subhanahu wataala kamar kin kabarta sallah ne dan wata tazo ta bata miki rai ko kuma wata tazo ta miki wani abu wannan abu ba zai sa ba ki bar wannan abin da yake bauta ne ga Allah subhanahu wataala ki je zuwa ga wani abu na daban da kan bace ta sa akan ta cewa dukkan aikin da za ta kai ta kawo da sai ma abin da yake da alaka da zamantakewa na aure kyautatawa mai gidanta kokarin tarbiyantar da yaranta kula da gidan dukkan wata amana da take da alaka da wannan aure a kiyaye ta wannan ayyuka gabaɗaya dole ki su dan Allah idan ba ki su dan Allah ba kin shawa zaki yi wahalan banza kuma ya zamanto baki da ladan komai a wajen Allah subhanahu wataala daga koda niyyarki ba tsarkakakka bace ki tsarkake niyyarki daga yanzu cewa duk abin da zaki aikata da sunan wannan zamantakewa na aure ki sa a ranki cewa kina yi ne dan Allah ba dan wane ba kowa ne kowa ne ko kaza ko kaza a kina yi ne dan Allah kina fama ne yaya za a yi ki samu wannan matsayin na ki samu yardan mijinki karshe abun ya kai ki zuwa ga samun gidan aljanna wannan shine abin da yake wajibi akan kowace ɗaya daga cikin waɗanda suke karkashin zamantakewa na aure so sannan kuma kowane ɗaya daga cikin mu namiji ne ko mace a lokacin da zamu yi magana a lokacin da zamu yi aiki wajibi ne mu halarto da ikhlasi yi dan Allah wannan shi kadai ne abin da zai hudda dan adam daga cikin tashin hankali da firgici na gobe kiyama duk abin da dan adam zai aikata na aiki komai irin yawan shi yanda zai taimaka da dukiyar shi ya taimaka da ilimin shi ya taimaka da gangan jikin shi ya taimaka da kwakwallon shi da tunanin da Allah ba shi akan wani abu wanda yake na Allah ne idan ya zamanto wannan abu baka yi shi dan Allah ba wallahi baka da lada akai da haka mutun ya kiyaye abu na farko da zai samu aunin kai yauni gobe kiyama shine yi dan Allah wannan abun me yasa kake yin shi kana yin shi ne dan mutane ko kuma kana yin shi ne dan Allah to yin ka dan Allah shine abin da zai hudda ka a gobe kiyama shine zai hudda ka a wajen Allah subhanahu wataala shi kuma Allah alimun ne bi zati sudur allamul ghuyub ne masanin abin da yake fake shi yake sani abin da yake cikin zuciyar kowa da haka duk wanda zai aikata aiki da sunan ya samu lada ya tsarkake niyyar shi ya aikata wannan aikin dan Allah to wannan shine abu na farko wanda yake wajibi a kiyaye shi saboda irin matsayin da niyya take da lalle ubangiji subhanahu wataala inna allaha la yaqbalu min al'amal illa ma kana khalisan lahu Allah baya amsa daga aiki sai abin da aka yi shi dan tsan aka yi shi dan Allah kadai bi ma'ana zalla an yi shi ne dan Allah ba dan wani maslaha ba ko wani interi na rayuwa sannan kuma wabtughiya bihi wajhu aka nemi yardan Allah subhanahu wataala wajhahu aka nemi yardan Allah akan wannan aikin Abdullah ibn al-Mubarak yake cewa zaka ga wani lokaci aiki dan kararrami amma niyya sai ta zamanto ya sashi zai zamanto babba ne a daidai lokacin da zaka ga wani aiki babba ne shi kuma amma kuma saboda rishin niyya mai kyau sai aikin ya zamanto dan kararrami bai da wani tasiri a misali yanzu mutumin da zai dauko dala 10 misali ya bada fi sabilillah ai mutumin da zai dauko misali jika 100 ya bada fi sabili wani abu ko dan harakan siyasa ko dan harakan wani kaza ko dan harakan kaza shi dai ba Allah bane a ran shi yanzu ladan da wannan ne ba da dala 10 zai samu wancan mutumin da ya bada dala 100 ko ladan biye dai ba za a bashi ba idan ya zamanto ba dan Allah bai da haka kaga kenan lalle ko da aiki babba ne idan ya zamanto babu niyya kyakkyawa a tare da shi babu ikhlasi to wannan aikin sai zube warwas amma kuma komin karancin aiki in ya zamanto akwai yi dan Allah a cikin shi to za ka ga wannan aikin tabbas iya da tasiri kware da gaske Maimun ibn Mahran Allah ya rahama gare shi yake cewa inna a'malakum qalila fa akhlisu hadha alqalil yace ayyukan ku ɗan kadan ne yanzu ka duba kaga ayyukan da muke aikatawa da sunan ibada tsakanin mu da Allah sallah guda biyar sai dan abubuwan da ba a rasa ba to abin da ke wajibi akan mutum mai imani waɗannan ayyukan da zaka aikata na kai kawo su ma duka ka kyautata musu niyya ya zamanto kana yi ne dan Allah kai rayuwar ta kama gaba ɗaya ka cokan ka dauke ta ne kana yin ta dan ka samu yardan Allah subhanahu wataala daga an ga ka shiga harakan kasuwa ko harakan aiki ko harakan wani ne to kana neman abin da zai taimaka maka ne akan asalin bautawa Allah subhanahu wataala da zamanto wannan ita ce niyyarka sai ka ga cewa duk abin da za ka yi ko na abin da ya shahi rayuwa ko abin da ya shahi lahiran sai ga kowane lokaci kai a cikin lada kake me yasa saboda irin niyya da kake da na aikata ayyukan da duk abin da zaka kai ka kawo kana da niyyan cewa kana fama ne Allah ruwa maka ka samu abin da zaka roba kanka asiri ubangiji subhanahu wataala ka bauta mishi akan huskan da ya kamata kin haka wajibi ne mutum mai imani ya yi kokari matuka ya ga cewa ya tsarkake niyyar shi ya zamanto niyyar ka niyya ce mai kyau ubangiji subhanahu wataala yake cewa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa ba umurci bayi ba face sai dan su dayanta bauta zuwa ga Allah subhanahu wataala shi kadai to wannan bauta zuwa ga Allah subhanahu wataala shi kadai kar kai wani abu zan saboda wani abu kai dan Allah kawai Suhayb ar-Rumi Allah kare da gare shi yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yace salatu ar-rajuli sallar mutun ta nafila lokacin da mutane suke ganin shi wannan sallar tana daidai da salloli guda afwan sallar da mutun zai yi inda ba a gane shi ta nafila bimana zaka zauna wani wuri kai sallah ta nafila ba wanda yake ganin ka haisu la yarahu an-nas to wannan sallar ta'dilu salatahu ala a'yunin nasi 75 darajar wannan sallar guda daidai akan ba wanda yake ganin shi amma sallar nafila to wannan sallar da yayi tana daidai da sallah 25 na irin sallar da zai yi idan mutane, saboda mafi yawa aikin da za a kai idan mutane riya tahi bujurowa cikin shi sama da ya zamanto tsakaninka ne, misali a gidanka ne, kai kadai ka holka kai wane ne ba wanda ya sani, la'alla ma wataƙila mataka ba ta san ba cewa kai, la'alla ma wani lokaci kin ja jiki mijinki ma san ba cewa kin tashi kin yi nafila raka'a guda biyu kin koma. To wannan yana daga cikin mafi tsadan aikin da dan adam din ya aikata, ana tabbacin cewa da izinin Allah akwai ikhlasi a cikin shi, saboda ya nisanci abin da yake idanu na mutane, kuma aiki yana ƙara nisa da idan mutane, ikhlasin shi yana ƙara habbakuwa, yana ƙara karuwa. Da haka dai ala ayati hal ɗan uwa musulmi, mu san cewa lalle dukkan aikin da zamu aikata mu yi kokari mu halarto da niyya ta yi dan Allah, wannan shine abin da yake wajibi akan mu. Aiki na biyu daga cikin ayyukan da yake yaunana ma'aunin bawa a gobe kiyama shine husnul khuluq, shine halaye da dabi'u masu kyau. Idan muka duba zamu gani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wataala ya yabe shi ala al-akhlaq al-hasana, akan halaye mafi kyau da yake da, sannan kuma ya bayyana mana irin ladan da mutum zai samu a lokacin da ya zama to iyar dabi'u da halaye masu kyau da sanin ya kamata da sanin dacewa. To lalle tabbas wannan iya ɗaya daga cikin ɗabi'a mutum mai imani. Babu imani game da mutumin da zai zama to halayen shi da ɗabi'un shi gaba ɗaya ba ɗaya na kirki, duk wanda ka kawo mashi hirin sai ce kai wani al'amarin shi sai shi, daga kaji ana cewa mutum al'amarin shi sai shi, to shi kuma gaskiya wannan mutumin bai kakallo a rayuwa. Allah kiyaye. Hadisin Abu Darda, Allah ƙara yarda a gare shi, yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, yace ma min shay'in, babu wani abu athqalu, mafi yauni, fi mizanil mu'min, a cikin ma'aunin auna aikin mutum mai imani a gobe kiyama, min khuluqin hasan, sama da hali mai kyau, wa inna Allah la yubghidu al fahish al badhi, lalle Allah mai girma da buwaya kuma yana kyamar, yana kin alfahish, mutumin alfahasha ko alfasha ta bangaren aiki, albazi, mutumin da yake baya rike bakin shi, yana maganganu irin na batsa. Duk mutumin da ya zamanto iya da wannan dabi'a guda biyu, to Allah yana hushi da shi. Alfasha na abin da ya shafi kallace-kallacen banza, zinace-zinace, wane ne, maganganu na zalimci da ƙarerake, sannan kuma idan ya buɗe bakin shi zai yi magana hallo, zai faɗi maganganu na batsa. To wannan irin wannan bawan Allah yana hushi da shi. Wa Allah yake so? Allah yana son mutum mai imani wanda yake da halaye masu kyau, baya taba abin da yake haƙin wani ne. In zai daga bakin shi ya magana zai faɗi alheri, idan bai da kalmar alheri da zai faɗi kuma sai ya ja bakin shi ya shiru. Wannan shine abin da yake wajibi akan dukkan mutum mai imani. A wata riwaya daban akan abin da ya shafi hali mai kyau, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi yaunin abu a gobe kiyama a saman ma'auni a gobe kiyama shine al-khuluqul hasan, shine hali mai kyau. Kaga kenan, lalle tabbas dabi'u da halaye masu kyau, wannan shine abin da yake wajibi akan mutum mai imani ya kai ya kawo, ya zamanto dabi'unka da halayenka, dabi'unki da halayenki suna da kyau. Wannan abu zai taimaka akan ma'auninka ya zamanto ya samu yauni a gobe kiyama. A cikin wani hadisi wanda yake sananne a wajen kowane daga cikin mu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Manzala yake cewa kalmomi guda biyu masu sauƙin faɗin su akan halishi, masu yauni a wajen awo a gobe kiyama, kuma Allah mai girma da buwaya yana son waɗannan kalmomi. Wasu kalmomi ne wannan, sune subhanallahi wa bihamdihi ɗaya, subhanallahi al-azim biyu. Wannan kalmomin guda biyu, ko kina shara, ko kina wanke-wanke, ko kina dahuwa, ko kina wane ne, irin wannan ɗan gungunin da zaka ji mata suna ana dafa abinci, a kai zamanto shi kike yi, ya zamanto kina dafa abinci, kina wani aikin ki, subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim, yana gudanuwa a saman halishinki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halishin shi baya bushewa game da ambaton Allah, yana ambaton Allah a kowane lokaci. To wannan ya zamanto shi da ɗabi'an mu. Wannan abu wallahi duk mutumin da ya lazimce shi, duk wani abin da kake ga ya gagara a rayuwa, abin da kake ga ya gagare ka, to wallahi sai Allah ya sauƙaƙe maka a dalilin waɗannan abubuwa. Saboda irin abin da zaka duba girman kalmar, na farko waɗannan kalmar basu da wahalan faɗi. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, kaga bai da wahalan faɗi akan halishi. Sannan kuma irin girman yaunin da suke da a saman ma'auni gobe kiyama, sannan kuma Allah yana son su. Kinan in ka kusance su, kai ma Allah zai so ka. kaga kenan ba karaman rahama bace ba da riba a cikin rayuwa mutai zamanto kenan waɗannan abubuwa yana maimaita su manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk lokacin da ya kalli abin kallu madubi sai ce allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi ya ubangiji kamar yadda ka kyautata halittata mana kai ne mai kyau Allah ka sanya halaye na masu zamanto masu kyau kaga wannan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ina gani ko kai ko ki min babi aula mu riƙa roƙon Allah ya kyautata mana ɗabi'un mu da halayen mu so diya zaka ga la'alla ma wani lokaci zaka zo ka aikata wani abin da ba daidai bane ba to kuma kai ka kasa ma hararo cewa ba daidai kin bane ba to amma in kana roƙon Allah sai kaga abin koda ya riƙa faruwa to zai riƙa zawwa da sauki ka riƙa roƙon Allah ya gyara maka ɗabi'unka ya gyara maka halayenka mu'amalarka tsakaninka da mutane mu'amalarka tsakaninka da iyalinka dukkan kai kawunka a cikin rayuwa ya zaman to akwai ɗabi'u da karantarwa mai kyau a tare da kai karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya roki Allah akan ya bashi hali mai kyau a wani wuri kuma yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa ya ubangiji ina ne maka kare ni daga kiyamammu bi ma'ana halaye wanda suke ba su da kyau Allah ka kare ni daga su wal a'mal Allah ka kare ni daga aikata aiki wanda yake shar baya da kyau wal ahwa Allah ka kare ni daga bin son zuciya kaga waɗannan abubuwan gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambata su yana mai neman Allah subhanahu wataala ya kare shi kaga wajibi ne a gare mu wajibi ne a gare ki a gare ni a gare mu gaba ɗaya mu ga cewa muna yawaita irin waɗannan addu'o'i saboda ubangiji subhanahu wataala ya kare mu sannan kuma mu yi kokari mu kai mu kawo mu danna zukatan mu halayen mu da ɗabi'un mu da mu'amalar mu tsakanin mu da mutane mu yi kokari mu kyautata su wannan shine musulunci hadisin Anas ibn Malik Allah ƙara yarda gare shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzalla yake cewa inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa lalle mafi kamalar masu imani imani cikakken imani shine mutumin da yahi su hali mai kyau sai ya ce wa inna husnal khuluqi la yablugh darajata as-sawm was-salah duk mutumin da Allah arzuta shi da hali mai kyau wannan zai kai shi matsayin mutumin da yake azumi kullum yake sallah kullum irin ladan da zai samu kenan a sanayin wa musulmi wannan shine abu na biyu kenan abu na harko ya zamanto mun yi kokari mun sa ikhlasi a cikin duk abin da zamu aikata sannan kuma abu na biyu ya zamanto akwai ɗabi'u da halaye masu kyau tare da mu wannan iya ɗaya daga cikin abin da yake sa ma'aunin bawa ya yauni a gobe kiyama abu na uku shine kazmul ghaizi wa adamil ghadabi illa lillahi azza wa jalla kokarin hade hushi amma ka abin da zaka fusata sai ka hade shi kai hakuri ka jure sannan kuma da rishin yin hushi sai dai dan Allah in aka taba Allah to a lokacin a kasa gane kanka wannan shine abin da ake bukata amma in dai wata maslaha ce daga cikin almasalihud dunyawiyya daga cikin maslaha ta rayuwa to wannan kuma ana bukatar mutum ya zamanto mai hadiye hushi wannan hadiye hushin da zaka yi ba haraka ba in aka maka ba daidai ba karama kamar da Allah yake cewa wajza'u sayyi'atin sayyi'atun mithlaha sakamakon aikin ba kyau aka maka to kai ma karama da irin wannan ba kyau kinnan babu laifi amma kuma idan mutun yayi hakuri ya jure to wannan juriyan da zai kuma zai kai shi wani matsayi na musamman a wajen Allah subhanahu wataala kenan kasmul ghaiz wa adamil ghadabi illa lillah karka hushi sai dan Allah so diya zaka ga dan adam yana fusata idan aka taba harakan siyasar shi ko aka taba harakan kasuwar shi ko aka taba harakan aikin shi ko aka taba harakan kwadagon shi ko aka taba kaza ka taba kaza amma ba za ka gan shi ba ya fusata abin da ya shafi al'amarin ubangiji za a zagi Allah a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi wane ne amma za ka ga ko aka yana ga wani abu ne ma bai shafe shi ba to wannan ba karamin hatsari bane ba Abdullahi dan Umar Allah ya kare ra'a gare shi ya yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wani abin da dan adam zai kwata mafi girman lada sama da abin da dan adam zai hadiye na abin da ya shafi wani kuttu da wani kumci da wani abun bakin ciki da aka gumama mishi amma haka zai yi hakuri ya hade shi to wannan babu wani abin da yake wani abin lada da haka akwai lada mai girma ubangiji subhanahu wataala yayyabo aka irin waɗannan mutanen yake cewa allazina yunfiquna fis sarai wad darai wal kazimina al ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin wallazina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim waman yaghfiru dhunuba illa allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin a cikin waɗannan ayoyi Ubangiji Subhanahu Wata'ala yana bayyana mana hali da irin nagarta ta dukkan mutumin da ya zamanto yana haɗi ya hushi wanda ina kuma anan ya kamata insha Allah a dakata saboda lokacin ya riga ya kawo kai kenan wannan aya sai mu tashi akan ta a sati mai zawwa kar amince dai muna cikin ambata irin abubuwan da in muka aikata su a cikin rayuwa za su zamanto mana a matsayin abin da zai sa ma'auninmu a gobe kiyama yayi yaunin da Ubangiji Subhanahu Wata'ala zai rahama a gare mu shi gidan aljanna اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته